Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 22 da 25 da kuma 16. A jamhuriyar Niger kuma za a iya kama mu a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da ma Dalol FM. Sannan muna nan ko da yaushe akan internet wato a adireshin mu na voahausa.com. Masauri, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci na ranar 21 ga watan Agustan shekarar 2015. Mahmud Lalo ne daga birnin Washington DC tare da Sahaba Ali Imam a cikin shirinmu da ke zuwa muku a zagaye na uku a wannan rana. Da farko ga kanin labaran duniya.
Korea ta Arewa ta sa dakarunta cikin shirin kota kwana a yankunan kusa da tuddin Natsira tsakaninta da makwabciyar ta Korea ta Kudu. A girkajen jam'iyyar Siriza mai ra'ayin gurguzu da ke mulkin kasar sun balle za su kafa tasu jam'iyyar bayan da suka yi ruwa da tsaki wajen hana majalisar ta amince da shirin ceto kasar. A Macedonia kuma 'yan sanda sun fatattaki gungun bakin haure ko 'yan cirani waɗanda suka makale a wani yanki kan iyakar kasar da Girka.
To a Najeriya kuwa masana harkar tsaro na ci gaba da nuni game da muhimmancin dasa na'urar ɗaukar hoto a biranen kasar domin inganta harkar tsaro a Najeriya.
Yanzu ka lura a Bangkok an tada bom, amma ana tada bomaboman nan ta kamarorinsu suka gano waɗanda suka je suka tada bom ɗin, yanzu gashi nan hotonsu a ko'ina ana neman su.
To yau kusan kwanaki 500 kenan da sace ɗalibai 'yan matan Chibok a Najeriya. Shin ko a wane mataki ake yayin da wasu ke ganin masu fafutukar ganin an ceto matan sun yi watsi da lamarin, sai a biyo mu a cikin shirin domin jin ƙarin bayani. Za kuma mu leƙa jamhuriyar Kamaru, inda za ku ji matakan da gwamnatin ƙasar ke ɗauka domin daƙile kurarar jibin magungunan kashe ƙwari da suka zama ruwan dare waɗanda manoma ke amfani da su. Sannan muna tafa da shirinmu na masalanci tushen rayuwa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya saka dakarun kasar cikin shirin kota kwana, kuma ya ayyana ƙwarya-ƙwaryar yaƙi a yankunan kusa da tudun Natsira tsakaninta da makwabciyar ta Koriya ta Kudu. Yau Juma'a ce shugaban ya ɗauki wannan mataki. Kamar da yadda kamfanin dillancin labarai na kasar ya bayyana, bayan da majalisar tsaron kasar ta kammala taronta, Mr. Kim ya ce dakarun kasar da suke sahun gaba su kasance cikin shirin yaƙi daga ƙarfe 5 na yammacin yau agogon Koriya ta Arewa. Hukumomin kasar Pyongyang sun sha ɗaukan irin wannan mataki a baya lokacin da aka samu rashin jituwa da makwabciyar ta Koriya ta Kudu a shekarun 2010 da kuma 2013. Jakadan Koriya ta Arewa ya kira a Beijing ya kira taro da manema labarai a yammacin yau, inda ya sake nana ta kashe da kan wa'adin da kasar ta bayar da zai kare gobe Asabar. Ya ce Koriya ta Arewa ƙasa ce mai faɗa da cikawa. Da aka tambaye shi matsayar China kan wannan mataki, ya ce tambayar ba ta da ma'ana. Ya ƙara da cewa idan makiyi ya yi kunnen ƙashi da kashedi da muka yi, babu makawa za mu ɗauki mataki. Sojojinmu ba sa soki burutsu, in ji jakada ji. Ƙasashen biyu dai sun yi musayar harbe-harbe, ko da shike babu wani rahoto kan an samu hasarar rayuka.
To a Girka, 'yan jam'iyyar Siriza masu ra'ayin gurguzu ta Prime Minister Alexis Tsipras mai mulkin ƙasar sun balle za su kafa tasu jam'iyyar, bayan da suka yi ruwa da tsaki wajen hana majalisa ta amince da shirin ceto ƙasar na kuɗi dala miliyan 95,000 da tarayyar Turai ta baiwa ƙasar, wanda zai buƙaci matakan ƙara tsuke bakin aljihu. Wakilan majalisar su 25 sun bayyana yau Juma'a cewa za su kafa jam'iyyar da za a kira ta PUP a taƙaice, wacce za ta zama jam'iyya ta uku mafi girma a majalisar ƙasar mai wakilai 300. 'Ya'yan wannan sabon jam'iyya suna bayyana baƙin cikinsu kan Prime Minister Mr. Tsipras, wanda ya karya alkawari da ya yi cewa ba zai taɓa aiwatar da sabbin matakan tsuke bakin aljihu ba saboda ƙasar ta sami kuɗin ceto, wato ceto daga tarayyar Turai. Prime Minister Tsipras, wanda ya yi murabus jiya Alhamis, ya buƙaci a gudanar da ƙwarya-ƙwaryar zaɓe ranar 20 ga watan Satumban nan, inda ya ce ya yi baƙin wato bakin iyawarsa domin cika alkawarin da ya ɗauka, amma da ƙarshe ya amince da shirin da yake ganin shi ne fi wato dacewa a halin da ake ciki a ƙasar ta yanzu.
A Macedonia, 'yan sanda sun fatattaki gungun bakin haure ko 'yan cirani waɗanda suka makale a wani yanki kan iyakar ƙasar da Girka, inda dubban bakin hauren suke dakon damar su shiga ƙasar bayan da ta ayyana dokar ta ɓaci jiya Alhamis. 'Yan ciranin sun yunƙuro cikin dare suka buƙaci a ƙyale su shiga ƙasar kan hanyarsu ta shiga tarayyar Turai domin samun ayyukan yi da kuma kyautata rayuwarsu. Da safiyar yau, 'yan sandan kwantar da tarzoma sun yi amfani da burkonun tsohuwa da irin gurnetin nan mai kidimarwa da kafa shingayen wayoyi domin tare bakin haurin. Ajiya ne Macedonia ta yi na dokar ta baci kuma ta bada sanarwa za ta tura dakaru zuwa kan iyakarta da Girka domin hana bakin hauren dunguma cikin kasar ta. Wannan mataki ya sa mutane maza da mata da yara su akalla 1,500 a wani wuri wato makalewa wani wuri kusa da kan iyaka da za a ce babu mai shi kan iyakar kasashen biyu. Kimanin bakin haure 2,000 kowace rana suke tsallaka a cikin Macedonia daga Girka kuma kasar wacce take fama da talauci take fari tashin kula da su. Kusan yawan bakin hauren sun fito ne daga kasashen Afghanistan da Iraki da Syria. Suna kokarin su kaucewa yaƙe-yaƙe da ta'addanci da kuma talauci domin samun rayuwa ta gari a tarayyar Turai wacce take da hali.
To kuna shan labaran ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To an yi addu'o'i na musamman yau Juma'a a Bangkok babban birnin kasar Thailand a wurin ibadan nan da aka kai mummunan harin bom yayin da kuma jami'an kasar suke ci gaba da bada bayanai masu rudani kan yunkurin kama waɗanda suka kai harin. Manyan jami'an gwamnati da shugabannin addinai ne suka halarci addu'o'i na haɗin gwiwa domin karrama mutane 22 waɗanda suka halaka a harin bom din da aka kai ranar Litinin wurin ibadar da ake kira Erawan wanda ya kasance hari mafi muni a baya-bayan nan da aka taba kaiwa cikin kasar. Hukumomin kasar sun tsananta matakan tsaro ta wajen sintiri da jami'an tsaro suke yi a wurare da 'yan yawon bude ido suke yi da kuma wasu muhimman wurare a fadin birnin. Ko da ke har yanzu masu bincike ba su samu kwararan shaidar da za ta kai su gane wanda ya kai harin da kuma dalilinsa ba. Jiya Alhamis jami'ai sun jaddada cewa da wuya a ce harin yana da nasaba da manyan kungiyoyin ta'adda na ƙetare duk da cewa sun fidda tsammanin wato sammaci da kuma zanen mutumin da ake zargi da kai harin. Wanda suka ce ɗan ƙasar waje ne. Duk da rudanin majalisar mulkin sojin ta ƙasar tana ɗaukar mataki kan waɗanda suke hasashen su ne suka kai harin. Wani kakakin majalisar mulkin sojin ta ƙasar a wani jawabi da ya yi a yau Juma'a ya ce gwamnati za ta hukunta duk wanda ya aka samu yana yaɗa labaran ƙarya ta kafofin sadarwa na zamani. Hakan kuma baturen 'yan sandan ƙasar ya ƙaryata kalaman farko da aka yayata cewa hukumomi suna neman mutane 10 dangane da wannan hari. To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a Najeriya masana harkar tsaro na ci gaba da nuni game da muhimmancin da sana'urorin ɗaukan hoto a biranen ƙasar. Matakan da suka ce zai taimaka wato za su taimaka matuƙa wajen daƙile ayyukan ta'addanci. Ga rahoton da wakilin muryar Amurka Nasir Adam El Hikaya ya aiko mana daga Abuja.
Consideration is being given to the expansion of the CCTV monitoring system across major cities.
Shugaba Buhari ya bayyana shirin kafa kyamarorin binciken tsaro a biranen Najeriya don yunkurin zamanantar da lamarin tsaro. In za a tuna Buhari ya yi alwashin ne a taron da rundunar 'yan sanda ta shirya Abuja inda har ya kara da bayyana shirin ɗaukar ƙarin 'yan sanda 10,000 da kai tsaye bai ce su za su ke sarrafa na'urorin ko zama cikin shirin ko ta kwana in an gano wata gadar zare. Mukarrabin shugaban ƙasar sanata Hadi Sirika ya yi sharhi kan sabon shirin.
Bai yiwa a yi yaƙi da miyagun ayyuka ba tare da kimiyya da fasaha ba wanda zamani ya bada. Gwamnati da shuɗe sun yi ƙoƙarin su yi sun kasa don akwai waɗanda suka fi ƙarfin doka. Inda an kashe kuɗin al'umma. Kuma abun bai yi kasan akwai lahin shugabannin gwamnati da suka kyale hakan ta faru.
Shin wannan shiri zai yi nasara in an duba irin ɗimbin kuɗin da za a bukata da ma albashin waɗannan dubban 'yan sandan da ake shirin ɗauka? Hassan Gimba shine editan jaridar Leadership ta Juma'a.
Kawo yanzu dai ba abun da Buhari ya ce zai yi da bai yi ba. So idan ya ce zai yi na ga ya san ta yadda zai samu kuɗaɗen nan ya yi wannan abubuwan. Kakkamanta fa ya fita kasashen waje kuma mishi alkawari duk abun da ya shafi tsaron Najeriya za su taimaka. But shi wannan na'urori din muhimmancinsa shi ne kamar abun da da muke da shi wanda kuma yanzu dole ne a yi shi don wannan abubuwan da ke addabarmu wato abun da Turanci ke kira community policing. Kowane mutum yana duba me ke faruwa a yanayi a wajensa. Kaga gida ba kowa a ciki mutane na shiga da fita me yake faruwa. Kaga mutum tafiyan shi ba daidai ba ko shigan shi ba daidai ba ka kai kara ga hukuma shi zai taimaka. Yanzu ka lura a Bangkok an tada bom amma ana tada bom a bomannan ta kamarorinsu suka gano waɗanda suka je suka tada bomb din yanzu gashi nan hoton su akwai na ana neman su akwai masu lura da shi ah wannan me ya aje nan da nan za su iya waya jami'an tsaro dake wajen kanca wani me kamar kaza da kaza fa yazo ya aje abu kaza ai sauri aje a duba menene a ciki kuma ga yanayin sa shi ma abi shi a ga me zo da shi so suna da muhimmanci sosai so daga sun ga wani abu wanda ba daidai ba su kuma za su yi waya a wasu jami'an tsaro dake kusa da wannan kamera da suka gabo sai su yi musu bayani to ku je ku duba abu kaza zai taimaka gaya
Ma'aikatu da cibiyoyin tsaro kan yi amfani da irin waɗannan kamarorin don amfanin kansu a nan Najeriya, inda wannan shirin ya tabbata zai zama matakin sama wa talakawa kariya daga 'yan ta'adda. Ko a nan tituna Abuja akwai irin waɗannan kamarorin a wasu manyan tituna da alamu tun gwamnatin da ta shuɗe ba faɗaɗa aikin ko fayyace yadda na'urorin shin sun yi tasiri ne ko ko baturansu sun yi sanyi. Nasura da Maili kai murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Tumadala a gaida Nasir Adamu Alhika yau kusan kwanaki 500 kenan da sace dalibai ƴan matan Chibuka Arewa su gabashin Najeriya yayin da wasu ke ganin masu fafutukar ganin an ceto ƴan matan sun yi watsi da wannan lamari wakilin muryar Amurka Ibrahim Abdulaziz da ke Yola ya aika mana da wannan rahoton da za ku ji
yanzu ƴan matan Chibok na cika kwanaki 493 a hannun kungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ba lamarin marke kata da hankulan iyayensu da kuma sauran al'umma Malam Awami Keke na cikin iyayen waɗannan ƴan mata shi ko Mr. Ayuba Chibok da ke kan gaba a fafutukar ganin kwato waɗannan ƴan mata ya ce ko akwai abin dubawa ma game da batun sace ƴan matan
ba da yaran mu a Boko Haram su kuma su ba mu yaran mu da dan rashin gwamnati wanda zai ci ku kanmu shi ne ya samu kai dan shiru amma tun da yanzu ba Boko Haram ya shiga mutum ne wanda Allah ya kawo shi domin gyara da ya faci haicin mutum da aka zalunce shi yasa ni nake kira ga shi ba Boko Haram din Allah din Annabi shi ne harkan Boko Haram din duka wanda akwai hannun sa mu a ciki din Allah kada ayi tsoci kada ayi duban ido cewa an sani ido sani ko me haka ai adalci a kama wannan abun ya kare mutane su koma gida wahalar nan ya danna yana kashe kudade kan banza
to ko me ɗan majalisar ƙasa ke yi ne game da wannan batu Senator Marafa Bashir Abba na cikin ƴan majalisar dattawa da suka fito daga shiyar Arewa maso gabas
to insha Allah batun ƴan matan Chibok kamar yadda shi shugaban ƙasa ya faɗa a ga wannan aiki ne na soja kuma su ne kawai suke da karfin da za su ceto ƴan matan nan mu a majalisa za mu ba da goyon baya ne kamar yadda kowanne ɗan Najeriya ke ba da goyon baya amma karɓo wannan ko kuwa gano wannan ƴan matan yara ta yana akan jami'an tsaro kuma suna aiki a kai tukuru kuma duk goyon bayan da ya kamata mu ba su a wurin mu ta majalisa za mu baya
ita ma dai a nata bangaren rundunar sojin ƙasar ta ce ma tana nata kokari na ganin an kwato waɗannan ƴan mata da kuma murƙushe ayyukan ƴan Boko Haram kanar tukurgu sau da ke zama kakakiyar rundunar soji ta bakwai da ke Maiduguri ya yi bayanin cewa
kaga akwai bayanai da ke gare mu na asiri waɗanda bayyuwa in fito a gidan rediyo in fara bayani kansu kamar da ka sani mun samu shugabannin tsaro na soja kuma suna nan suna kokari duk abin da za su tabbatar cewa an samu zaman lafiya a ƙasar nan za su yi wannan matakai ana ɗaukar su amma akwai abubuwan da bayyana mu fito gidan rediyo mu faɗe su ga abin da za mu yi da kaza da zamu amma insha Allah mutane za su ga alfanu wannan ayyukan da muke yi
iyalai da kuma ƴan uwan waɗannan ƴan mata da aka sace wani albishir za ku yi musu
shi ne nake gaya maka cewa wannan sabon canji da aka yi za su ga canji mai alheri insha Allah ana ɗaukar fararen matakai
da alamun da ƴan kwanakin nan kungiyoyin da ke fafutukar ganin an ceto ƴan matan sun yi sanyi batun da masu fashin baki irin su Muhammad Kabir Jalingu ke fa ganin dole ne a tashi tsaye
wannan yara ƴan makaranta abun tausayi daga hannun wannan mutane mai yago domin ko ƴan makaranta ne suna da haƙƙi a Najeriya a ba su ilimi suna da haƙƙi a ba su wurin kwana suna da haƙƙi a ba su abinci suna ba san halin da suke ciki ba a yau to haƙƙin shugabanni ne gaskiya su tashi su ga cewa sun kwato wayannan mutane ai dole mu zama ba za mu ci abinci mu goshi ba ba za mu kwanta mai bacci mu yashi mu ba ba za mu tafiya mu samu kwanciyar hankali ba zai yiwu ba saboda ƴaƴanmu suna cikin wani hali duk uba da gari wanda ya haifi ɗa to lallai yana son ɗansa ya zama kusa da shi yau ba shi nan kusa da kai shekaru da yawa
Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
shekara guda kenan ɗaliban Chibok da sace su kullum muna takewar su ni lahore fice to su
To madalla a gaida Ibrahim har ila yau muna Najeriya. Yayin da fadar sarkin Mene dake jihar Niger ta shiga tsakanin rikicin ƴan kasuwa dake takaddama da juna game da wasu gine-gine da za a yi a kasuwar garin. Yanzu haka rikicin ya dangana da wasu manema labarai dake jihar, inda har abin ya kai ga musu barazana, ciki har da wakilin murya Amurka Mustapha Nasiru Batsari, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
A yayin da ƴan jaridu ke fafutukar fadakar da jama'a da sanar da su halin da duniya ke ciki a matakai daban-daban, sai gashi wasu ƴan jaridun ciki har da wakilinmu sun haɗu da wani yunkuri na barazanar kisa daga gungun wasu ƴan kasuwa a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙungiyar ƴan kasuwa na jihar Niger Alhaji Muhammadu Dandare. Tawagar ƴan jaridun dai sun je fadar mai martaba sarkin Minani Alhaji Umar Faruk Bahago domin sauraron yadda za a sasanta bangarorin ƴan kasuwar guda biyu da ke rikici da juna. ƴan kasuwar dai na rikici ne akan babbar kasuwar Mina a tsakanin masu ra'ayin a sake gina wasu shaguna a wajen kasuwar da kuma masu ra'ayin kar a yi hakan, sai dai a zauna cikin kasuwar domin cike shagunan da babu kowa a cikin kasuwar. Tunda farko dai shugaban ƙungiyar ƴan kasuwar Alhaji Muhammadu Dandare yasa aka izo ƙeyar ƴan jaridun daga zauren taron, to bayan kammala zaman ne dai shugaban tawagar masu ra'ayin a zauna cikin kasuwar Alhaji Halilu Ladan ya shedawa manema labaran cewa sun gamsu da matsayar da aka tsaya.
Mun gamsu da abin da ke, saboda ba wai hukunci yanke ba, cewa mu je kowa ya zauna lafiya, kowa masu aiki su bari, mu kuma mu bari.
Menene babban dalilin ku na cewa kar a fito waje a takaice?
Abin da yasa muka ce kar a fito da shaguna cikin kasuwa, saboda can cikin kasuwan bai cika ba.
To amma shugaban kungiyar ƴan kasuwar Alhaji Muhammadu Dandare dake bangaren masu ra'ayin a sake gina wasu shagunan a wajen kasuwar basu ce komai ba, sai ma barazanar kisa ga duk wani dan jaridar da ya rubuta labarin zaman, tare ma da lalata na'urar da nake daukan magana. Daga bisani dai shugaban ruku na karamar hukumar Cancaga da alhakin kula da kasuwar ya rataya a kansu, Malam Aliyu Husaini ya ja kunne ga ƴan kasuwar.
Sarki ya ja musu kunne, kuma su jami'in tsaron da ke wurin, su SSS, su police, an ja musu hankali cewa wanda ya tada rikici za a kama shi ne.
Jami'an tsaro da sauran waɗanda ya kamata su san da wannan batu sun sani. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Ga faran shirya rawa ta mai bazana zan wadan jarida, ga faran shirya rawa ta mai bazana.
Kuma Allah gaida Mustapha da fatan kuma Allah ya kare na gaba. To yanzu kuma sai kasar Kamaru, inda gwamnatin kasar ta fara daukan matakan dakile kurarar jabbin magungunan kashe kwari da manoma ke amfani da su, wadanda yanzu haka ta ce sun zama ruwan dare a kasar. Daga birnin Yaounde ga rahoton da wakilin murya Amurka Muhammadu Dande ya aiko mana.
Cikin kasuwannin ƙasar Kamaru, musamman jihohin Arewa da Arewa mai nisa da Adamawa da ma jihar gabas na ƙasar Kamarun, inda ake yawan noma, ana samun magunguna da ake amfani da su wajen noman, kamar magungunan kashe kwari da taaki, za a same su barkatai. Da yawa daga cikinsu na jabu ne, ko kuma in ce magungunan da ake haɗa su ne ta hanyar da bata dace ba, kuma ma waɗanda suka haɗan basu ƙware ba. Hakan yasa manoman da ba su san hawa ba, ba su san sauka ba, sukan saya saboda arahan kayan don yin amfani da su a gonakansu. Saboda wayar da kan waɗanda suke sayar da ƙwararrun magungunan da gwamnati ta amince da su, da masu saro magungunan suna shigowa da su ƙasar Kamaru, da masu kawo injinan feshin magungunan kashe ƙwari, shine yasa ministan raya amfanin noma ya haɗa su don tattaunawa da kuma sanar da su abinda a da ba su sani ba kan wannan harkan. Francis Leku Azenaku shine daraktan ofishin binciken magunguna na amfanin noma a ofishin ministan noma na Kamaru. Muna so ne mu ga su waɗannan da suke da zaman kansu a cikin wannan harka da su haɗa kai su yi aiki tare da ma'aikatan gwamnati gwamnati. Haɗa kan da ake neman su zai taimaka ne wajen nuna musu su masu jigilar waɗannan kayayyakin amfanin sa da illolin da ke tattare da shi. Dalili kuwa
le secteur de santé des plantes c'est comme la santé humaine.
Francis Leku Azanaku ya ce saboda lafiyar shuka kamar lafiyar dan adam ne, yana bukatan kula. Ganin irin hatsarurrukan da ke tattare da mu'amala da magungunan ba kowane ne ba ya kamata ya dillancin su.
Pour être distributeur de produits phytosanitaires, il faut avoir un agrément.
Idan har kana so ka yi saye da sayarwar magungunan sai ka samu izini daga gwamnati, inji si Azanaku. Abin bakin ciki shine sai a ga cikin kasuwannin mu an kakkasa magungunan nan na amfanin noman gefe, sannan abinci da muke ci kuma gefe.
Vous allez voir dans nos différents marchés, les gens vendent les produits phytosanitaires même à terre.
Su masu kasuwancin magungunan kuma ba su da fargaba.
Nous sommes plus compétitifs.
Malam Abubakar yana ɗaya daga cikin su ya ce ai mun fi su niyya tunda mu magungunan ƙwarai muka sayarwa manoma. Bayan wannan akwai wata matsala.
Pour rencontrer un producteur avec les sandalettes.
Wannan mai sayar da magungunan amfanin gona yana cewa da yawa daga cikin manoma suna amfani da magungunan ne ba tare da wata kariya ba. Shine yasa da zaran mutum ya kai shekaru 50 da haihuwa sai ya rika fama da wasu cututtukan da bai san kansu ba bare gindin su. Alhali da sun sanin da hakan ba zai faru ba. Mamadu Danda, sashin Hausa na muryar Amurka a Jamhuriyar Kamaru.
Mamadu Danda, sai mu ce a gashe ka. Yanzu agogo mu na cewa karfe wato 10:11 ne da kusan minti 21. Sashen Hausa na muryar Amurka kuke saurare a daidai wannan lokaci. Ga shirinmu na gaba.
Musulunci tushen rayuwa.
Allahu ya rahamanu.
Manya malaman addinin musulunci a Najeriya na ci gaba da yunkurin hada kawunan su.
Kati da maraya komai uba bai so ba.
Jama'a sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da wannan juma'a. Malaman addinin musulunci na ɗariku daban-daban a duk faɗin Najeriya na ci gaba da yunkurin haɗa kawunansu da bunƙasa ilimi da ma fahimtar juna. Wakilin muryar Amurka a birnin tarayyar Najeriya Abuja, Nasiru Adam El-Hikaya, ya samu zantawa da waɗannan malamai. Ya fara da Sheikh Tijjani Bala Kalarawi.
An haɗu dai gaskiya a wannan
resolution.
Wani mutunci wanda ba ta bege da gaskiya. Kuma gaskiya
abin da yake da.
Ga dai mutan duka gan su. Kuma ana tare.
Kenan? Dole hoton da ka bayar ka
kyauta. Dukkan hoton da ka bayar wallahi akan hakan ce da farin ciki. Allah ya maka albarka.
Mallam Tijjani Bala Kalarawi, me kike nufi da cewa an samu fahimtar juna ne?
Alhamdulillah. Ga Sheikh Bayo Usman Bauchi, ga Mallam Balalo, ga Khalifa Faruk Sani a Kabiru Salga, ga Malam Shehu Usman Bayo Burgacukun, ga mai alfarma sarkin musulmi, ga ainihin Malam Kabiru Gombe, ga sanan duka. Yanzu kuma inda na taso na bar Malam Kanda, na bar Malam Kanda har da Malam Nazifi da Malam Abba Koki da ainihin Malam Daurawa kuma da mu na hizba ga baki ɗaya tare ake an taho ga Amin Dina Abubakar an taho neman gafara gurin Ubangiji. Muna buƙatar zaman lafiya a ƙasarmu, muna buƙatar haɗu haɗa kai. Masallatai Allah ya sa musu suna tintini wa annal masajida lillahi falata da umma Allah ya hadan. Ba wani masallaci ne mai ɗariƙa ko mai izala ko mai wani ne. Duk inda ka ga masallaci na Allah ne, kai sallah a bayan wanda duk ya ce la ilaha illallah muhammadur rasulullahi. Abin da yake zuciyarsa ka kyale shi ranar buɗe tanda Allah zai nuna.
Mallam Abdullahi Balalo, shin abinda Tijjani Bala Kalarawe ya faɗa haka ne?
Alhamdulillah, muna ƙara godewa Allah subhanahu wataala da ya haɗa mu a wannan farfajiya mai albarka wanda duniyar musulmi ta haɗu, ba kawai 'yan Najeriya ba. Wannan na karanta da kai ba Najeriya ce kawai muka haɗu ba, duniyar musulmi ne muka haɗu. Yau ga mu nan gaba ɗaya a fili guda, alƙiblanmu guda, manzonmu guda, littafinmu guda. Ba abin farin ciki kamar wannan. Ban yi tsammanin za a samu wani lokaci da za a ce irinmu 'yan izala da 'yan ɗariƙa za mu zauna wuri guda a samu haɗin kai irin wannan ba. Amma kaga wannan mafari ne da ke karanta da al'ummar musulmi na Najeriya da sauran duniya baki ɗaya cewa babu abin da ba zai iya yiwuwa ba. Domin haɗuwan kan al'ummar musulmi haɗuwa ce mai albarka. Ya ishe ka aya ƙungiyar izala da muka shekara 21 ba ma magana da juna, muka zo muka haɗe lokaci guda, muka zamanto abu guda. Yau ga ni nan ga sai wasan jingir a wannan wuri, a da shekaran da ta gabata ba tare muke ba. saboda haka bayan nan kuma ga wani haduwa kuma Allah ya saki kawo shi wanda yau ba ma ƴan izalan da muka hade ba ga munan sauran musulmin duniya cup musulmin Najeriya ga sultan ya hada mu a matsayin shi na sarkin al'umma musulmi na Najeriya mun zo mun hadu gaba ɗayan muna tsaye mun yi addu'a nayi addu'a Dahiru Bauchi yayi addu'a Dr. Aminu Dini yayi addu'a an kawo wakilin Yarbawa yayi addu'a wakilin Inyamurai sun yi addu'a wannan na karantar da ka cewa Najeriya al'umma musulmi sun hade sun zamanto abu guda kuma alkhairi ne ga al'umma a ce al'umma musulmi sun hado sun zamanto abu guda saboda hadin kan da muke fata mu zamanto ba kawai kan mu hadu ba zukatan mu su hadu sai dai hadin kan ya zamanto karkashin alqur'ani ne da sunnan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine haduwa na gaskiya do hadin kan da yake ba akan alqur'ani da sunna ba ba ma fatan sa saboda haka hado mun nan ta alqur'ani ce da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi
wasallam Dr. Aminuddin Abubakar shin ka shaida wannan haduwa za ta yi tafiya haka
ai wannan abu ne wanda yake tabbatacce saboda ba ranar da shedan ya zama a tasgirance a wulakance sama da wannan rana kuma rana ce ta yafiya Allah ma duk ya yafe mana da waɗanda suka yi zinubai manya da kankana da yawa da ɗan kadan Allah ya yafe mana ballanta namu mu da muka ɗan Najeriya mun san duk bala'in da suke zuwa Najeriya laifuffukan mu ne saboda haka idan muka hadu muka yafe wa juna muka rungumi juna mun tabbatar Allah zai saukar da ruwan sama da rahama da jin kai fitina ta mutu bala'o'i su kare saboda haka Najeriya ta samu ci gaba saboda haka wannan hadin kan wajibi ne ina kiran kowane musulmi na kusa da na nesa ya goyi baya cewa ainihin wato duk abinda ka kudirce a zuciyarka Allah ne ya sani amma ka'ida da Qur'ani ka'ida da sunnan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama manzo Allah ya ce ala inni tarukum fikum ma in tamassaktum bihi lan tadullu ba'di abada zan bar muku abubuwan da idan kun rike su ba za ku bata ba har abada yace kitaballahi wa sunnati littafin Allah da sunnata to wallahi a karkashin wannan aka hada kai ya zama dindindin har kokonkon bilo har illa muntaha ba ranar da za a araba da ikon Ubangiji in baye da jikoki su zo su gada amma kun su zo suna tsine mana albarka kada Allah ya kaddara haka Voice of
America madalla an saurari hira wakilin murya Amurka Nasir Adamil Hikaya da wasu manyan malamai na addinin musulunci a Najeriya ina tare da sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC ana sauraron shirin musulunci tushen rayuwa To madalla abinda shirin musulunci ta nan da kenan baki da wannan juma'a sai wata juma'a insha Allah za mu sake dawowa da wani sabon shirin yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyin su musamman shi Nasiru ni Bello Gladenci nake cewa mu kasance a cikin koshin lafiya da walwala assalamu alaikum
to madalla a gaida kai Bello yanzu ga sahabi ya dawo da labarai a takeice
Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un ya sa dakarun kasar cikin shirin kota kwana ya kuma ayyana ƙwarya-ƙwaryar yaƙi a yankunan kusa tudun na tsira tsakaninta da makwabciyarta Koriya ta Kudu. Yau Juma'a ce shugaban ya ɗauki wannan mataki. A girka ƴan jam'iyyar Siriza masu ra'ayin gurguzu ta Prime Minister Alexis Tsipras mai mulkin kasar sun balle za su kafa tasu jam'iyyar bayan da suka yi ruwa da tsaki wajen hana majalisa ta amince da shirin ceto kasar na kuɗi dala miliyan 95,000 da tarayyar Turai ta baiwa kasar. A Macedonia, ƴan sanda sun fatattaki gungun bakin haure ko ƴanci rani waɗanda suka makale a wani yankin kan iyakar ƙasar da Girka inda dubban bakin hauren suke dakon damar su shiga ƙasar bayan da ta ayyana dokar ta ɓaci jiya Alhamis.
To wallahi masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin namu a daidai wannan lokaci amma bari mu amfani da wannan dama mu miƙa sakon ta'aziyar mu ga wakilin murya Amurka Hassan Maina Kaina saboda rasuwar dan uwansa DCG Usman Maina Kaina. Wato mataimakin shugaban mai kula da gidajen yaran Najeriya wanda aka ji na'izarsa yau Juma'a a jihar Yobe da fatan Allah ya ji kansa. Yanzu a madadin Sahabo da Julie Leathers Cresham da Mr. Jody hada mana sauti Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
da gobe daga muryar Amurka a Washington DC.